mutane na gugu da gidan ba su mun vote ba amma tunda na zama fourth ragawa ce ba dole barka amma ni ce zan zama vice president naka sai in gugu da negotiator na no problem
kana da shirin ta wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga cigaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba sunana Alheri Grace Abdul ana nuni da cewa sama da kananan yara mata miliyan 65 ne a fadin duniya ba sa zuwa makaranta yayin da dama daga cikin waɗanda ke zuwa makarantar kuma ba sa yin nisa a karatu duka da dalilai daban-daban yau za mu haska fitila kan hatsarin tura kananan yara mata talla da ake yi a kasashe da dama yau kuma muke sallama da mama Sarah Jibril matan farko a arewacin Najeriya da ta taba tsayawa takarar shugaban kasa a yau ta bayyana abin da ya biyo bayan zaben fitar gwani da aka tsayar da marigayi Abiola dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar SDP ku biyo mu domin ji ya fi sako ana nuni da cewa kimanin kananan yara mata miliyan 65 ne a fadin duniya ba sa zuwa makaranta a maimakon haka iyayensu ko kuma waɗanda aka ba amanar kula da su da galibi mata ne suna sa su ayyukan neman kuɗi da suka hada da talla lamarin da ke sa rayuwar su cikin hatsari da waɗansu lokuta yakan zama sanadiyar bacewa ko ma rasa rayukan yaran Shirin kallabi yayi bibiya kan wannan batu da kuma abinda waɗansu mata a Najeriya ke cewa akan wannan lamari.
Cikin zauren namu na yau bakin namu sun hada ne da Hajiya Hadiza Gomina, Hajiya Kulu Salihu Malam Buwa, sai kuma Hajiya Kaka Suleiman. To Hajiya Hadiza Gomina idan na fara da ke, muna cikin wani zamani da yawancin iyaye mata sukan sawa yara talla. Wanda kuma tallan nan kowa ya san cewa yakan haifar da wasu kalubale da dama kama ta rashin tarbiya ne fyaɗe da ake yi ma ƴaƴa mata sakamakon wannan tallan kiga yaro ko yarinya ta tashi ba ta da tarbiya to shin menene babban dalilin da yasa su mata suke dora ma ƴaƴan su talla
mata na dorawa ƴaƴan su talla saboda neman ma yaran matan akan aiki saboda in ta tashi yin aure ba za tura ta haka kai ba to maza maimako su ma su zauna su responsibility din su duk sun bar ma mata wai mace na cikin gida ba za ki fita ba ba za ki kaza ba dan dole su nemi abin da za su yi su samu dan kobo in yarinyar nan ta tashi gobe za ta yi aure za tura ta sallala haka nan na gidan miji ai dole a dan ba ta wani abu a samu mata dan kayan daki dan kayan kitchen to miji in uba bai kawo ba ina uwa za ta samu da take cikin gida shi yasa suka gwamnati yaran nan su je su yi talle ko kuma su yi aikin su house girl hakan nan su samu kuɗi to cikin yin wannan abun abubuwa iri-iri na iya shiga to duk wannan abun kuma in ya zo wa zai koya musu shi yasa yaran ba su da tarbiyya saboda ba su zauna da iyayensu ba an je talla an dawo kin gama saidawa in ba ki gama ba me ya faru tana iya zuwa wani saurayi ya karbi duka ya bata kuɗin ta dawo uwan tana gida ba ta sani ba yarinyar ta kawo to shi ne mafi muhimmancin abun cikin wannan talla ɗin nan.
To ba ta ganin sa ƴaƴa mata musamman kananan yara suna talladin nan zai iya haifar da wani matsala ga rayuwarsu a kama kaman ta gefen tarbiyya
wurin tarbiyya gaskiya yaran nan ba su da tarbiyya saboda ne lokacin da ya kamata su zauna wurin iyayensu su dinga koya musu abubuwan da ya kamata na rayuwa ba za su samu lokaci su koya musu ba gari na wayewa sun tafi talla tallan nan ko sun gama ba su dawo gida ba za su zauna suna wasa nan ne ma wurin shaye-shaye za a dinga koya musu duk wayannan abubuwa duk zinace-zinacen da yake faruwa nan wurin yaran ke koyawa in sun zo cikin gida wurin tsoro iyayen ba su san me yake faruwa ba maza ma na iya bin su gida ba wanda ya sani
to Hajiya Kulu in muka dawo kanki wasu na zargin cewa dorawa ƴaƴa mata talla yana daga cikin abin da yake jawo tabarbarewar tarbiyyar su ya kike ganin wannan al'amari shin haka ne a ta bangaren ki
eh haka ne kuma ba haka bane abin da yasa nace haka ne waɗansu yaran daga tallani ake samun lalacewar tarbiyyar su kuma daga matsin iyaye in ta fita abu bai sai ba uwa za ta hura mata wuta ta ce dinga za ta shiga ta kawo mata kuɗi to daga nan yarinya shikenan wanda ya kira ta zai mata juyi za ta iya bin shi don ne don ta kawo ta rabu da uwar lafiya ba tare da an mata wani hukunci ba na biyu wani kuma ba talla bane yake kawo tabarbarewar tarbiyyar yara yanzu musamman a yanzu iyaye suna ba da gudunmawa 100% a lalacewar yaransu da makoci zai mada makoci hukunci a gauna lafiya idan uba ya dawo sai uwa ta ce ai wane ka zama malam wane ya zo ya fada sai je mai salama gida ne godiya amma ban da yanzu idan uban da ya miki salaman kin so ne a ba tsakani wani magana to in baki dan doki sa wando saboda ta daura za a zo idan bane ina malama dan sa baya kiri ya zo abuka ya tsawa iya shi an tsara dan sa to daga nan ana har su ma zo karfin su to shi kin suwa sai su kawtar mishi ba tunda tun farko ba su ba shi wannan tsawar ba cikin jabuwan da suke kasa barbarewar yara a wannan zamanin da muke cikin su
to ke a naki ganin kina ganin cewa a tallabaya daga cikin abin da yake kawo tabarbarewar
tarbiyya
yana ciki amma ba shi kadai
ba
haka ne to wasu iyaye na cewa talauci ne ke saka su su dora wa yaya talla
ki haka ne
to amma ba ta ganin su iyaye akwai hanyar da ya kamata a ce su bi domin samun abin da za su ci musamman shi uba da ya kamata a ce ya fita ya nema amma kuma sai ta ga ya zauna a gida kuma a ce yaya ake dora wa talla su da ya kamata a tura su makaranta su je su samu ilimi
haka ne talauci yana kawowa kuma da gudunmawar uba uba ne ya kamata ya dauki nauyin gidan shi da iyalinsa to wani uban babu dole ne uwa za ta yi wannan ta dora ma ƴaƴan talla domin su zo su ci abin da za su ci na maganar rayuwa amma waɗansu iyaye matan su kuma kwaɗayin abin duniya ne ko da uban ya kawo wadata ya ba su na abinci to kwaɗayin su su tara kuɗi su yi kuɗi to sai su samu ƴaƴan talla wani ma uban bai so a ɓoye za a fita a je talla to daga nan abu ya lalace kuma kafin ya sani abu ya ji labari to kin ji dalilin da ya sa waɗansu yaran suke yin talla dole sai kake suke yin talla ko ba ni za su yi
to Hajiya kaka idan muka dawo kanki me zaki ce game da tallace-tallacen da ake dora wa ƴaƴa mata a wannan lokaci da muke ciki
to gaskiya ina ga wannan matsala ne mai zurfi wanda in za a dube shi dole a dube shi ta fannoni da yawa na farko dai ba za a dauke issue na economic problems ba na rashi da talauci da ya addabi al'umma yadda zaki ga iyaye mata in suka rasa yadda za su yi musamman ma in suna da marayu a gaban su to wasu kuma kin ga bugu da ƙari babu ilimi na boko ko na addini da zai wayar musu da kai su san illolin wa'innan abubuwa to sai ki ga sai suna ɗaura yaran su talla yaran nan kuma galibi ƙanana ne a teens ɗin su suke 13-14 da ƙarfi samu wanda ta ɗara 18 balle a ce ta kai shekaru da za tana da wayewa da za ta iya kare kanta da mutuncinta to shi yasa ake samun wa'innan matsalolin gaskiya so in kika duba akwai ɓangarori da yawa gaskiya akwai economic din sai kuma akwai rashin ilimi akwai rashin fahimtar addini to ina ga duk waɗannan su ne suka taru yawa suke causing wannan problem
to a matsayin ki na uwa wace irin shawara zaki bayo domin iyayen da suke dora wa ƴaƴan su talla su wato lura kuma su kiyaye su ga cewa akwai hanya da ya kamata su nemi kuɗi ba tare da sun dora ma ƴaƴan su talla a gida ba
yawa bar ma maganan faɗi wani ba matsaya ta uwa wanda nake wa yara tarbiyya farko mu duba mu musulmi ne yawa to kuma addinin mu ya ba mu haifi wannan yara amana ne eh kuma in muka ce ba ma ta farin fannin musulunci zamu duba ba zamu duba ta kasa ce gaba daya ma yara ko ina ka samu da wanda inji amana ne eh kuma kare haƙƙin su da mutuncin su a taimaka musu su girma su zama masu contributing to society da al'ummar su wannan haƙƙi ne ga dukkan mahaifi shi yasa ma aka ce idan ka san ba za ka iya rike gidanka ba ka kai auren eh saboda aure comes with responsibility ke ma uwa in kika haifu it comes with responsibility now we understand akwai economic issues amma sai a nemi wani hanya daban na maganta wannan yawa na tattalin arziki eh to sai a nemi wata hanya daban na maganta wannan eh ita gwamnati tana da nata role to play amma ni ba na san kullun a cewa gwamnati gwamnati kai ana kuka gwamnati ya kamata ta yi nata ta taka yawa ita da rawar da ya kamata ta taka to amma mu ma din iyaye da kuma community eh kowa yana da nasa role da zai taka eh so ina ga gaskiya ba abu ne da ya tace ya dace a ga yaran musulmi haka suna kan titi eh babu kula an daura musu talla duka talla in kika duba train nawa ne akai eh to amma suna fita kuma kin san inda yaro ka tura shi fita je kasuwa ko tasha ko wani waje to keke ma kin san sai abin da ya faru eh to kuma muna samun gaskiya labarai kala-kala na irin halin da yaran mu ke shiga ciki wanda lalle ina ga ya kamata a wayar da kan mutane eh ita ma gwamnati ta yi ta wajen wayar da kan mutane to amma kuma communities eh da malaman mu eh da traditional institutions mu duk ya kamata a shiga ciki dumu a tsayi kuma kun wannan kuma
Mama Sara Jibril ta yi tarihi a matsayin mace da ta fi jajircewa a Najeriya a yunkurin ganin an ba mata damar jin rigaman mulkin kasar duk da rashin goyon bayan da ta fuskanta daga matan kansu. A yau ta bayyana abin da ya biyo bayan babban taron jam'iyyar SDP inda aka tsaida marigayi Mansur Abiola a matsayin shugaban kasa. Waka aka ce a bakin da ita ta fi daɗi ga kallabin mu ta mako.
Mutane na gogo da gidan ba su mun vote ba amma tunda na zama fourth ragawa ce a Abiola barka welcome amma ni ce zan zama vice president naka sai in go negotiate am na no problem amma wanda suka karbi kudi daga wajen masu takara da kudi su na je na same su wajen da shi ya zauna ni ma na zauna akan ciya sofa din ako so da muka zama ana ta yi rigima cewa wa zai zama vice president na shi na ce a ke namiji ni mace kai baba ni mama kai yoruba ni daga kwara ni benufia kai muslim ni kusta abu ya yi balansu ba wani dogo magana na ta ori zai ba ana ta yi in ba ka ba ni vice president ba za ku samu wahala yana ya haka yi
a wace jam'iyya ke nan
SDP da NRC so ba shi ne ba
amma NRC in kuka yi kun
na yi SDP da NRC to su suna yin nasu mu ma muna yin namu a SDP so daga ba dauke ni vice president ba yadda kuna Allah baya so
zalunci
kai namiji mace baba mama kudu muslim christian kudu arewa to me zai hana ka mai da vice president sai suka yi ya kai ma waye kuma mishi vice president ma shi ya dauki
kingibe
that's right daga north east okay Allah baya so zalunci mu yi ta zuwa ba zai yi ba ban yadda ba don na ga musu yi wannan wannan magana sai ko kici ce ne mu mata kuma suka muku vote da kuma ta mu samu yes duk da Christian da Muslim suka muku vote na ina representing dukan su ni kai baba ni mama
to yanzu ya kika ga Najeriya to yadda take tafiya a yanzu
rashin gaskiya din da adalci da bin dokokin na dokar Najeriya constitution namu kuma da bi rantsuwan office oath of office ko wai zai dauki daga ward state region legislature the president da dauki alquran the bible so ya kamata a samu wanda zai su a ku bi alkawarin ku a rantsuwan ku shi yayin magana na alquran as a muslim ni kuma zai san mana as a christian and baba ni mama ki so abin ya zama balance da kuka ce ba za ku mayar da ni vice president ba za ku samu matsala
su kin dade kina wannan gugar mayar kenan
yes rene kasa jama'a yara da masu mulki mulki madagar gida mulki a wajen makaranta mulki a wajen aiki kowanne da rantsuwa nasu idan ai aure ba ba kira malami da ku fasa su an tambaye su zaka bi dokokin alqur'ani zaka bi zaki bi dokokin na bible za ku ce eh kun ran so ba za ku abin da ya kamata ayi amma mun ganin cewa babu koyi in aka kai maganan gidajen siyasa an manta da alkawarin da aka yi a gaban jama'a da ubangiji wanda ya halice su ba abin dokoki kuma wanda
ya kike ganin muka tsinci kanmu a wannan yanayi
yes mu ne ya zaka saka rana injili a ga yau dan so kamar wajen 10 o'clock 11 ba ba ana na yau da ya fita jama'a sun zo su ne shaida kai wannan rantsuwa ya masu dokoki judges suna tsaye the pastor suna tsaye malamai suna tsaye yara da youth da everybody suna tsaye ayi rantsuwa a gaban ubangiji kuma a kiri Allah kuma yayi shi ai kuma bai kaso mu yana ba mu lokaci mutu ba amma tunda ba mutu ba ba siyasa ne zai kashe mu ba amma ranar za gama duniya nata zaka sami lahira amma mutanen na gani sun fiso su yi duniya nasu da kudi da ba su kalli me yake bayan kabari wani kibla zamu ba yara da matasa wanda suna zuwa bayan mu ba na zuci kitin zuci masu siyasa na mu kasan sun bari
so mun shawarar ki a gare su yanzu
ina akwai tsoro Allah aiza it is dokokin na Allah a cikin bible da qur'an da suka rantsuwa sun ce cewa za a sa dole su bi kuma constitution na kasa akwai abu da yake kira oath of allegiance alƙawari cewa zan bi dokar a gaban kowa ba mu da tsoro Allah ne ba mu da kunya ne da iyaye da mutane da limam da pastor da bishop duka suna tsaye ana rantsuwa a gaban ubangiji a takan rana sai su ci in ba wai Allah shi Allah ba ya share duniya tuttuni amma tunda shi Allah lokaci na tsayan shi bai iso ba ina ba kowa yayin kokari ya gyara hali shi sai ranar shi ya cika ya shiga lahirin shi ya yi da halin shi a can amma mutanen ya kamata su tuna in Allah yana nuna mana akwai hanyoyi hanyar wuta hanyar aljanna ana koya mana amma so kudi da mulki da girma da dukiya da zaman rashin sarki daga zuciya har da harka maimako da su gyara gobe da zuciyar yara masu girma sama so ne an riga an nuna musu cewa sata da mugunta da shi ake so a yi mulki yanzu to yaya kasan zai yi gaba wanda suka yi rantsuwa kuma in jama'a ran jama'a yayi za a ga masallaci ran sunday lahadi za su zo church ina tambaya me ne ne su malamai da sheikh da pastor da bishop da suke yi a kasan nan na tambaya wannan tambaya don suna na saida saratu suna miji na jibril ba malaika jibril yake bi ba eh suna su kenan ni uwar duniya kowa da kowa manana sunan Saratu kenan sunan dauki iko daga sunan da ubangiji ya ba baba na ya bani kuma na zama confident interview madan ina miki Allah na yana jina ban zan yi miki kariya ko mugun magana ba ya kamata kowane iyaye yana da godiya da kishin zuci wa girman yaran nan abinda za su zama a duniya nasaran su amma ya za koya musu tsoro Allah na bin dokokin na Allah a cikin Quran a cikin Bible ana koya musu a cikin yanzu wani ana so a ci zabe akwai wani daban iyaye za su wa yara jalabawa nawa wani da special school ana magana akwai university akwai ana yi wannan sun sai da suke a karbi kudi wajen yara ana koya musu sata ne makarantar zai koya musu sata da cikin me shi da cuta ne ko in muka koya yara cuta dole wani ya zama 90% ya menene duk an the system rayuwa namu ya zama rashin gaskiya kariya rashin tsoro Allah to ya ba za samu ya da ba za su tashi cewa a abin da suka sani in ba su yi rigima ba ba za a ji su ba yasa yara suka taso za su yi mace yanzu kuma ta tashi cewa ana wasu dokoki kada a wuce bakin jama'a bayan an karbi vote kuma an rantsuwa cewa abin da muka so za mu yi mu kuma mu rantsuwa da sunan Ubangiji da Alkur'an da Bible ba yi ba ana ta cigaba da sata da rashin bin dokoki ya ba za samu tafiyan baya ba
to me shawarar ki yanzu ne kike ganin gwamnati za ta iya yi ta gyara abu
Allah ya ba su damar su zama manyan a kasar nan su koma in mutum yana da niyya ya canza halinsa su za su tuba wa Ubangiji ya Allah na tuba ba san wannan kuma ba kuma ya nuna cewa ba zai ci gaba da cuta da sata da abubuwa da yake yi ba yara suna gudu suna zuwa kasan waje
ana koro su
kina neman rayuwarsu tunda an hana su su yi vote an hana su su samu amfanin kafa
wannan gudu zuwa kasar waje din ai bai da kyau ko kin ga yana da kyau ne
bai da kyau rene banza ne bai da kyau kuma wasu sun koyar halin sata kuma halin cuta kuma a wajen
karunki nawa yanzu
na 79 in Allah ya kai mu zan yi birthday na wako 80 in Allah ya bar mu muyi 90 muyi 100 eh akwai wasu suna 120 suna plus kusa ma har da 150 ko Allah ya ba mu da rai ai da ke yawan rai
na gode mu
to akwai aiki
a gaban mu
yes mata ku tashi tsaye fa ana banza da gina aiki ma duniya to yaya kasa zai samu albarka Allah kunya muke kawowa sunan Ubangiji kunya muke kawowa rantsuwa mu da Alkur'an da Bible so su pastor da bishop su tashi tsaye da aikin su malamai da sheik su tashi tsaye
kuma karwa jinjinawa kallabin mu ta mako Mama Sera Jigo a fafatukar siyasar mata a Najeriya da kuma fatar mata da ke da sha'awar tsayawa takara za su koyi daga jajircewar ki uwar gida ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban kasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita muna godiya ta musamman ga kallabin mu ta mako uwar gida Sera Jibrin mace farko da ta taba tsayawa takarar shugaban kasa a Najeriya da bakin mu na yau Kulu Salisu Malambuwa da kaka Suleiman da kuma Hajiya Hadiza sai wakilanmu Madina Dauda da Rukayya Basha a birnin tarayya Abuja da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon a madadin su duka ni Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa ya kallon kayya kallon mata da kuma kallon sa